الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد يوم أكمر كلهم الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta daya ga watan Ramadan 1434 wacce sai daidai da 10 ga watan Yuliyo shekara ta 2013. Muna nan a cikin yardan Allah da son sa da nufin sa da agajin sa da taimakon sa a cikin ci gaba da karatun mu na sura ta 5 a cikin Al-Qur'ani, suratul Maida. Ajiya mun kwana a aya ta 48, ayar da ta mana bayanin cewa da Allah subhanahu wa ta'ala ya so da sai ya maida al'umma bai daya, ko dai dukkanin su su zama musulmai ko kuma dukkanin su su zama kafirai, ko kuma da ya so da zai maida al'umma dukkanin su masu magana da yare guda daya. Amma bai yi haka ba, sai ya yi nufin ya gwada mu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unta waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mu daban-daban domin ya gwada mu, ya ga wane ne mumini a cikin mu, wane ne mai jin tsoron sa gaskiyan jin tsoro. Yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 49 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa an ihkum bainahum. Qala bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك
subhanahu wa ta'ala. Sai ci gaba da yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayani, yace wa anihkum bainahum bima anzala Allah. Annabi kai hukunci tsakanin ahlul kitabi da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar maka. Wannan ayan afifa ce akan wa anzalna ilayka alkitab, ma'ana wa anzalna ilayka alkitaba wal hukma, mun saukan maka da littafi sannan mun saukan maka da hukunci. Wasu malamai suka ce a'a, afifa ce akan bil haqqi, bi ma'ana wa anzalna alqur'ana ko alkitaba bil haqq wa anzalna alhukma bil haqq, ma'ana mun saukan maka alqur'ani da gaskiya sannan kuma mun saukan maka hukunci shi ma da gaskiya. Wa anihkum bainahum bima anzala Allah wa la tattabi ahwa'ahum, annabi karkabi san zuciyarsu, abinda suke so ka aiwatar na batanci ga addini na bizirewa dokar Allah annabi karkabi. Wannan kuma abinda malamai suke mana magana, al-khitabu bin nabiyyi wal muradu bihi ummatu, annabi alayhi salatu wassalam babu ta halin da za a ce ya saba ma umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin, da annabi ya kirkiri wani abu daba wanda ba Allah bane subhanahu wa ta'ala ya tashi, Allah ya ce da mun kama shi da hannun dama. Ashe kenan kun ga annabi alayhi salatu wasalam ba zai bi san zuciya ba, ba zai bar hukuncin Allah don san zuciyar wasu mutane ba. Allah sai sake jaddada masa. Kenan da wannan za mu fahimci galibi na mutanen ahlul kitab babu abinda suke bi in ba san zuciya ba, saboda duk inda zaka an suffanto su an yi magana zaka ji ake son zuciya. Wala tattabi ahwa'ahum, annabi karkabi son zuciyarsu, saboda son zuciyarsu ita ce kamar yadda muka karanto a baya, idan mutum daga cikin kabilan Banu Nadir ya kashe wani mutum daga cikin kabilan Banu Quraiza sai a biya diya cikakka, amma idan wani mutum daga cikin Banu Quraiza ya kashe wani mutum daga cikin Banu Nadir sai a biya diya rabi, wannan son zuciya ce. Sannan daga cikin son zuciyarsu kamar yadda muka karanto a baya, ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga mutane akan jaki an sanya musu bakin fenti, ana musu ihu ana bulala, annabi ya kira wani daga cikin ma'abota littafi ya ce tsakaninka da Allah shin irin wannan abin da kuka yi haka kuka samu a cikin attaura? Sai ya rasulullah to tunda dai ka ce mini Allah lallai ba haka yake a cikin attaura ba, abin da yake a cikin attaura duk mutumin da yake da aure yayi zina irin hukuncin da ke wurin ka shike cikin attaura, amma mutane na suna maka hasara shi yasa ba za su imani ba. Kaga wannan ba komai ya kawo a canza wannan hukunci ba, ba ke son zuciya. Sai aka ce to annabi karka ji son zuciyansu, wa zarhum, kai dari dari da su, an yaftinuka an ba'd ma anzala Allahu ilaik, daga barin kar su fitine ka daga wani bangaren abinda Allah subhanahu wataala ya saukar kanka. Alfitna anan abinda ake nufi da shi shirka ko kuma kafirci. Allah subhanahu wataala na cewa wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah, san kuma wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, sannan kuma can yana cewa wal fitnatu ashaddu min al-qatl, ma'ana kafirci, shirka, bau'ewa, barin tafarkin Allah ya fi kisa ainihin tsanani a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Domin Allah yana so duk gaba ɗaya kowa ya bauce shi, Allah yana so kowanne ya tabbatar da tauhidi, amma kuma an samu daga cikin mutane suna kafircewa, suna yin shirka, suna tarayya da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bauta. Don haka annabi kai hattara, kai gargadi, shiga taitayinka don mutanen nan kada su fitine ka da shirka daga wani bangaren abinda Allah subhanahu wataala ya saukar a kanka ko zuwa gare ka. Fa in tawallau, annabi idan mutanen nan suka bada baya, idan suka bada baya, fa qulu shahadu bi anna muslimun, annabi ga ya musu mu ku shaida mu musulmai ne, ba za mu fantare ba, ba za mu yi ridda irin yadda ku kuka yi ridda ba, ba kuma za mu yi kafirci yadda kuka yi ba. Fa in tawallau, idan suka bada baya suka juya, fa in lam, annabi ka sani annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim, ka sani cewa Allah subhanahu wataala yana nufin ya kama su ne da wani bangare daga cikin zunubansu. Kaga anan yake bi ba'di dhunubihim, da wani bangare daga cikin zunubansu. Ashe kenan da wannan zamu fahimci zunubi idan yayi yawa cikin mutane kuma a cikin kasa to bala'i shi yake biyowa baya. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, sannan kuma can Allah yana cewa inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dhalika bi anna Allaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim aw lam ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum. Ashe kenan duk sanda fitina, bala'i, musiba ta yawa a cikin kasa, to lallai sakamakon ayyuka ne da mutane suke aikatawa. Saboda gashi Allah ya ce fa'lam, ka sani in har suka bada baya, annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'di dhunubi, Allah yana nufin ya kama su ne da wani bangare na laifi da suke aikatawa. Kisa Asma bintu Abi Bakr radiyallahu anha ta kasance idan ciwon kai ya tsananta mata, ciwon kai ya dame ta, takan buga kanta ta ce hadha bi sababi dhanbi, wannan ciwon kan ya same ni sakamakon laifina ne da na aiwatar. Wa yafu an kafi, amma Allah yana rangwame akan zunubai da yawa. saboda walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhariha min dabba, da Allah zai kama ni da dukkanin laifuffuka na, ya kama ka kai ma da dukkanin laifuffukan ka gaba daya, to babu wanda zai saura a doran kasa. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى اليهم اجلهم, دا يدا ake bamu alkhair, yadda ruwa ke sauka, yadda kasa ke fidda tsuro, haka ake kama kowane daga cikin mu da miyagun ayyukan sa, da an riga an karkare da kowa, da ba a samu wani mutum daya wanda zai kasance mai rayuwa a doran kasa ba. Ashe kenan kaga duk irin waɗannan abubuwa da suke faruwa na kashe-kashe. Misali, yara su biyo ka gidanka su yi maka duka, kila in ajali ya sauka su kashe ka, to an shedu kiyarka wannan musiba ce, amma an kama ka ne da wani bangare daga cikin laifin da ka aikata. Kashe-kashe da ke faruwa, misali mundahana bi sadaqul li raraka, sama da fadi da wani bangare ne daga cikin zunuban da muke aikatawa. Ashe da za a kama mu da dukkanin laifuffukan da muke aikatawa, ba sauran wani mutum daya wanda zai rayu. Shi yasa yake bi ba'dhi dhunubihim, da wani bangare na zunubansu, wa inna kathiran, lallai da yawa daga cikin minan nasi mutane, na fasiqun, wato fasiqai ne masu fita ne daga cikin dokokin Allah zuwa ga ainihin bauta, ko kuma bin abin da ransu ke so, ko kuma masu bi ne ga abin da shaitani ya zayyana masu. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala da'iman in yayi magana zaka ji yake ɗan kaɗan sune mu'minai, minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun, minhum ummatun muqtasida wa katirun minhum sa'a ma ya'malun, wama walau abina wama yu'minu aktharun nasi wama aktharu wama yu'minu aktharun nasi illa wahum mushrikun, wato da yawa daga wama yu'minu aktharun nasi illa wahum mushrikun, da yawa daga cikin mutane ba su yin imani da Allah fa ce suna tarayya. Wa in tuti aktara man fil ard yudilluka an sabilillah, da yawa daga cikin mutane idan da zaka bi su za su tsadda kai daga hanyar Allah. Wa ma aktaru nasi walau harasta bimu'minin, da yawa daga cikin mutane duk yadda kai kwadayi annabi, duk yadda ka kira su, duk yadda ka nema, ba za su yi imani ba, duk yadda kwadayinka ya kai da su imani. Ashe kenan da wannan zamu fahimci galibi sifa ta Allah ko sunnar sa subhanahu wa ta'ala, idan ya ambato fasikai sai ya ce mutane sun fi rinjaye a wurin nan, wa qalilun mahum, amma kaɗan ne daga ciki. Misali, wa qalilun min ibadiyya shakur, kaɗan ne daga cikin bayina masu godiya. Shi yasa kaga da yazo magana kan wuta sai ya yi maganan cewa yawma naqulu li jahannama hal imtala wa taqulu hal min mazid, za mu ce da wuta shin ko kin cika, sai ta ce da Allah akwai sauran ƙari ne. Saboda fasikai, fasikanci shi yafi yawa akan alkhair. Shi yasa sai mu yi kokari mu hattara har kullun duba ayyuka na ni, kai ma ka duba naka, sai ka tambayi kanka in duk ka ƙare ka koma, shin wai irin halin da kake ciki a yanzu kaddari kiyama ta tsayo, ayyukan nan da kake shin kana iya samun rahamar Allah ko ba za ka samu ba? Wane ne cikin mu ke makansa irin wannan tambaya? Amsa ita ce babu, ko kuma mu ce kaɗan ne daga cikin suke iya gano irin waɗannan abubuwa suna yi wa kansu tambaya. Mutum da yawa daga cikin mu ya ɗauki saɓon Allah jarinsa, ya tabbata cikin hadisi daga Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, ya ce idan kana so ka san fitina ta tsayu a kanka, duba ayyukanka. Idan haramun ta zo kake kallanta halali ne, ko kuma halali ta zo kake kallanta haramiya ce, to ka tabbaci kai mutum ne wanda fitina ta auka masa. Allah ya mana tsayi. Afa hukm al-jahiliyyah, afa
hukm al-jahiliyyah yabghun وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَيَشِنْ هُكُنْتِنْ جَاهِلَيْنِ سُكِي بِدَا سُكِي نِيمَا سُتَبَّتَرْ أَمَلَ دِنْ هُكُنْتِنْ أَلَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا وَانَيْنِ يَفِي أَلَّهِ كَاوُ حُكُنْتِ amma li qaumin yuqinun, ga mutanen da suke sakankancewa suke iya gane haka. Wannan aya ana karanta ta da riwayoyi da yawa, akan ce afa hukmal jahiliyyati, kamar yadda yake muna gani a gaban mu a yanzu. Idan ka karanta ta a haka, hukma anan zai kasance maf'ulun bihi ne muqaddam na yabghuna, sannan kuma sulami yana karantawa afa hukmul jahiliyati yabghun, in ka karanta ta haka hukmu sai ya kasance mubtada. Yabghuna kuma jumlatun fi'liyya ce fi mahalli raf'in khabar mubtada. Sannan Qatada yana karantawa afa hakamal jahiliyati yabghun wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun. Sannan yabghun akan karanta shi kuma da ainihin abin khitab afa hukmal jahiliyati tabghun, shin hukuncin jahiliya ne kuke bid'a? Sannan yadda yake a wurin mu, shin hukuncin jahiliya ne suke bid'a? Ma'ana dhamiri yana komawa ne ga ahlul kitab. Kenan da wannan zamu fahimci duk wani hukunci wanda ba na Allah ba subhanahu wa ta'ala bai kyautu musulmi ya yadda da shi ko ya tabbatar da kansa akai ba. Don zamu ga irin wannan karara kamar yadda Sheikh Ahmad Shakir yake cewa rahmatullahi alayh, Genghis Khan ɗaya daga cikin jagororin jama'ar Tata waɗanda suka shiga cikin Iraki suka kakkashe musulmai malamai, ya zamana da Iraki ita ce matattara cibiya ta al'umma ta karatu na musulmai a wannan zamani. Amma da Tatar suka shiga, Mughal suka shiga, suka kakkame malamai suka yi musu yankan rago, sai da ya zamana cewa kamar yadda tarihi yake nunawa ruwan Dijla da Furat wanda ke ƙasar Iraki sai da ya koma baki saboda littattafanmu wanda malamai suka rubuta na Islama suka sanya suka yi gada da shi da wakansu suna bi suna hayewa. A lokacin da ya galaba ya karkashe musulmai malamai wasu wanda za su iya gudu suka gudu, sakamakon wannan ya koma ya zanto cibiyar daula ta Islama ko kuma na karatu, sai ya koma Misra saboda da Iraki ita ce ke daukan gabaran karatu a duk duniya gaba daya, dan malamai anan suka taru. Amma da Tata Mughal suka shigo suka fasa malaman suka tsallaka da yawa sai suka sauka zuwa kasar Misra a wannan lokaci. Genghis Khan shugaban Mughal ko Tatar na wannan lokaci da ya samu ya karkare da daula ta Islama a lokacin nan ya karkace musulmai ya kada su, sai ya rairayo daga cikin ainihin Bible, yasa aka rairayo daga cikin At-Taura, yasa aka rairayo daga cikin Al-Qur'ani, yasa aka rairayo daga ainihin abubuwan da ma na marasu addini ne ma. Sannan ya kara da nashi, sai ya fitar da wani littafi ya sanya masa suna Yasa. Duk wani mutum wanda bai bi wannan littafin ba zai yake shi kuma zai kace shi, kamar yadda wani bangare yanzu a kasar Libya suke kiran suna da wani littafi Al-Kitabul Akhdar Green Book, ma'ana su sun yadda da shi, su mutanen nan ba su yadda da hadisi ba, wani bangare daga cikin kasar Libya ba su yadda da hadisi ba, ba kasafai suke sabbaka hukuncin Al-Qur'ani ba, sun fifita wannan littafi da suke kiran shi Green Book akan dokokin Allah subhanahu wata'ala. A don haka sai karara wannan, sai ya sanya ma wannan hukunci ko littafi Yasa, sai mutanen Misra da suka zo daga baya sai suka kara sinun a gabansa sai suna cewa Siyasa, sai ana tsammanin ko kalma ce ta Larabci, sai suka mai da shi daga sasa ya susu siyasatan, ya jagoranta yana jagoranci jagoranci, shine suka koma suna kasa ma duniya a yau da sunan demokradiyya. Amma idan ka duba za ka ba demokradiyya ba ce, saboda in ka koma protocol ainihin dokoki na ka'idojin Yahudawa wanda suka shata, babu wani mutum wanda za a yadda ya shiga ya zama ɗan siyasa face mutumin da yake bara gurbi ne. Shi yasa a cikin protocol ɗin da suka rubuta na bakwai ko na tara suke cewa imanin mai imani, tsarkake aikin mai aiki, addinin mai addini, ba shi muke bukata ba akan wannan jagoranci namu na demokradiyya. Muna son mutum ne watsatse bambaɗaɗɗe kyasasse mara kunya ɗan kashin kasuwa wanda zai zo ya faɗa abin da ya ga dama, irinsa muke nema. Shi yasa sakamakon wannan idan ka duba a yau, in ka duba siyasa ko ka duba 'yan siyasa za ka ga wane ne na Allah, mutum uku ne cikin ɗari, amma kashi 97 za ka samu ba mutanen Allah ba ne, ba mutanen kirki ba ne, ba kuma Allah ba ne a gabansu. Ka kalla da kyau ka gani, saboda Yahudawa su ne suka shirya, kuma in sun tabbata kai mutum ne mai aqida, mutum ne mai lura, mai dattako, mai bibiya yadda ya kamata, babu yadda za a yi su yarda a ɗaura ka jagoranci kan mutane, ba za su yarda ba, saboda su a tunaninsu ba addini ba ne ake nema, ba kuma addini ake so a yi ba. Sannan hasali idan ka duba ana cewa demokradiyya ce, amma ba demokradiyyar ba ce in ka koma hasali, saboda misali kamar yadda muke rayuwa mu anan zaka ga ba mu da yanci baka isa kai magana ba akwai dan jaridan da aka kama saboda ya yada wata magana kullun ana magana cewa a baiwa yan jaridu yancin fadin albarkatin baki amma zaka samu babu yanci baka isa ka faɗi abin da ranka ke so ba gwamnati zata kama ka hukuma zata rike ka ce wannan al'amari ya saba da ko ya saba da kaza dalin ba shi gwamnati ke so ba shi yasa to duk mutumin da zai dauki hukunci wanda ba na Allah ba ya yadda da shi ya tabbatar da shi har ma ta yiwu ya zanto ya mutu hukuncin Allah subhanahu wata'ala to wannan mutum ne wanda yake ya fita daga cikin musulmai ba musulmi bane don irin wannan ya faru kwatan kwatin sa irin wannan kasa an samu mutumin da ya fito yake ihu kukan sa da shashaka musulmi daga cikin tsatsan musulmai wa yana kira ga human rights don Allah su kawo masa agaji su tallafa musu a jihar Kano saboda su an hana musu ainihin yancin walwala da kuma yin ainihin luwaɗi jinsi da jinsi kaga wannan hukunci na jahiliya Obama ziyarce-ziyarcen da ya kawo ƙasar South Africa da Tanzania da Senegal ai ba wani abu bane yana kokarin sallata aqida ne ta ƴan madugo da luwaɗi shine har zaka ji Britaniya suna barazana suna cewa duk kasar da bata ainihin sabbaka wannan ka'ida ta magana madugo da luwaɗi ba to lallai tallafin da America ke bata za su janye shi yasa a wani yanki na California a sati biyu da ya wuce lokacin da suka tabbatar da wannan ka'ida na cewa ya halatta jinsi ya auri jinsi mace ta auri mace sai aka samu awa biyu da wannan sanarwan sai aka samu jinsi wani namiji da namiji suka kulla aure a kotu saboda dama abinda suke nema kenan ba su samu kafa ba to shi yasa mu musulmai idan muka koma musuluncin nan babu abinda Allah zai baka a doran duniya irin Islam kaga turawan mulkin mallaka sun koka a lokacin da suka zo kasan nan mun yi bayanin nan ba laifi bane mu sake nara tashi saboda mutanen da kake kokarin koyi da su turawan yamma America a wani statistics da aka fitar suna cewa su a New York yana da wahala a samu yarinya budurwa a New York yana da wahala a samu yarinya wacce take virgin ce budurwa kaga mafhumul mukhalafa tijiyar haka dukkanin su kenan ba ƴan mata bane to in ya zama na budurwa ba sai aure ba amma kuma ba ta da budurci mai tai kenan fasikanci kenan tai shine nan yake cewa wa inna kaseeran minan nasi la fasiqun a New York gaba ɗaya suka ce da wahala a samu budurwa to mutanen da kake kokari kai koyi da su su sun tabbatar da cewa da wahala a samu budurwa a cikin su misali ashe kenan kaga aure ne kawai da sunan an yi wane ya ga wance ya mata koko ta abin nan wane ya ga wance shi ya mata ita ma ta mashi don haka shikenan sai a yi abin da za a yi sai a ce an haifi da su ne yanzu ake haihuwa a America da Faransa da Burtaniya sai yan kaɗan daga cikin al'umman musulmai wanda suka gane musuluncin suke imani da shi to su ne mai ka gani a wurinsu da za ka yi koyi da su shi yasa ka ga har yanzu sun kasa zama lafiya suna magana yanci amma hasali suna rayuwa ne cikin bauta suna magana cikin abin nan wayewa amma kuma zaka samu suna cikin duhun kai ne idan wayewa ne suke magana in ananin san yanci ne kamar yadda suke magana ai an taba samun mutane da suka zo suka tuke zundo suka ce su haka za su dinga rayuwa kasar America gwamnatin America da kanta ta zo ta roke su da Allah da son annabi kowa ya sa kayansa suka ce ba za su ta ba sai aka killace musu wuri aka ce to ku mu a tunanin mu ma hukata ne ga wuraren ku je ku dinga rayuwa idan kun yi nufin shigowa cikin mutane yanzu sai ku sa sutura sai in wayewa ne da cigaba a bari mu nasi a America yanzu akwai wata kasuwa da Jamus suka zo suka kafa idan zaka shiga provision store ne in zaka shiga sai kai tsarara tsarara zaka yi zindar ko namiji ko mace amma duk abin da kake so kyauta ne kaga wannan yahudiya ce masoniya ce sahayoniya to irin waɗannan tunanunnuka su ne ake mana talla su ne ake kawo mana sai kaga musulmi irin misalin musamman abin da ya shafi auratayya a yau namiji sai ya ɗauko wani irin kaya mace ta ɗauko wani irin kaya wai da sunan musulma a zo a yi rawa a tashi a watse a batse a bambaɗe a tozarta wai an kulla sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka kulla sunna amma wanda ka gayyato yazo yayi maka addu'a kan wannan sunna sai ka gayyato shedani ka gaya mani yaya za a yi aure ya albarka ta yaya za ku samu ƴaƴaye zuriya tayyiba idan kana kallon TV zaka dinga gani irin wannan sai ka ji an ce wani ya auri wance ka ji suna ne na musulmai amma ka ganta da ƴan riga ka ganta da ƴar tsaraiti a waje akwai auren da aka taba kulla shi a kasan nan aka gayyato wani mawaki an kashe dalolin kuɗi yarinyar nan ƴar tsatsan musulma ta sunkuya ta tsuguna wai ya dafa kanta wai ya sa mata albarka a cikin wannan aure mijin kuma na tsaye wannan duk jahiliya shi yasa an ka koma masailu jahiliya na Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ya lissafo irin wannan masail ɗaiɗai har 129 don mutumin da ya samu ɗaya daga cikin irin wannan a cikin rayuwarsa ta yau da kullum mu'amalarsa a cikin gidansa kar ka taɓa shakku wannan akwai duhu na birbishin jahilci tare da shi muna fata Allah ya mana tsari ya ayyuhal ladina amanu
ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين
sunnar Allah a doran duniyan nan ita ce tsakanin mutanen Allah da na shedani har kullun fada za a tai كذلك يضرب الله الحق والباطل فكان جسيا دقيا هكذا ذا تفدا sannan kuma tsakanin kyakkyawa da mummuna hakannan za a tasairsa amma kuma karshen tika tika takan kasance ga mutanen Allah ne fa amma zabadu fa yadhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkusu fil ard kadhalika yadhribu Allah al-amsal ita qayya ita ce take launi yau ka ganta fara gobe ka ganta shuɗi jini ka ganta koriya amma ita gaskiya ko bajima ko ba dade launin nan da ka santa da shi ajiya shine za ta bayyana maka da shi a shekaran jiya da shi kuma za ka ganta a yau shi yasa Allah ya kira hankalinmu sosai bayan ya ce afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun sai mana bayani ya ku musulmai waɗanda suka yi imani ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya kar ku riƙi yahudawa da nasara majibinta bi ma'ana masoya sai mana bayanin dalilin da yasa kar mu raɓe su kar mu ba su amana kar mu saka musu yadda saboda ba'dhum awliya ba sashin su masoya ne ga sashi kamar yadda munafiqai ma su ma sashin su masu so ne ga sashi والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافقين بنغري ده بنغري ماسو سو ني كجونا شيسا ماسو iya magana suke cewa inna tuyura ala ashkaliha taqa kowane tsuntsu irin kukan gidansu yake yi ka taba gani Muhammadu a coci ko kuma ka taba gani Joseph a masallaci saboda kowane tsuntsu yakan yi kuka ne irin na gidansu ayoyi cikin alqur'ani sun mana bayani kacha kacha da yawa amma saboda kunnan kashi wanda mu muka siffanto da shi shi yasa muka tsinci kalmu a irin halin da muke ciki a yau saboda irin wannan offer talla sun zo wa da annabi ta ba daya ba ba biyu ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan zo ka zama irin mu zaka samu zaman lafiya kenan mafhumul mukhalafa in har baka zama irin su ba din kenan ba zaka zauna lafiya ba وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق wannan karara duk wanda ya san shekaran jiya ya san jiya ya harsa shi gobe ya san halin da ake ciki kenan a yau Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin irin zaman da annabi ya yi da su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء سنة آل عمران يا كرا كرا دبب بمريا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة hali guda ɗaya ne kawai ya halatta ka dan rade shi ka dan saka masa yadda a halin da yake kai kana da rauni kuma shi kana tunani yana da ƙarfi amma in ba wannan hali ba babu daidai da ɗaya musulunci bai baka dama ka dauki wani mutum wanda ba irin ka ba har ya zanto ka fifita shi akan irin jama'ar ka wannan bata ce karara Allah subhanahu wataala ya mana bayanin ya ayyuhal ladina amanu لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر بيد باكية فركة باين ياتي النبي ولا تعرفنهم في لحن القول بيد أبند باكي كديا فنا تو أبند زوتياتك قل لدى شيء دقوات النم متانياتي أبند باكية فنا أما من كانت غالبا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء تركوا لك يهودا دكما نصارى مجد انت مصويا بعضهم أولياء بعض sashin suka sashi masu so ne ga sashi shi yasa a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai hijira wasu daga cikin mutane sun zo suna kokawa ya rasulullah idan muka tafi gashi dai mutanen nan addini ya raba mu amma idan muka yi hijiran nan ba za mu samu mataimaka ba za mu bar dangogin mu a cikin garin Makka mu mu koma cikin garin Madina aya sai ta sauka يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ذو والدي يتزيج تنجيزه زي باسو يده زي شقمسه زي تفيه لنسه توشي ما يعظم الإيرك تكنسه كي سيتبت أشي مسنك نا إمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكي سوى من تشبه بقوم فهو منهم دمت من دي كما انت كان صدى وسمت عنه اتكين تعادة اتكين سترة اتكين يلي مغانا شي ما يازم الليلة اتكين سو شي سألوك سند صحبيك وقالين كوي دوال ان شم متعني اتكين مغانا نند نم قرآني يسوك يكي يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب عليم كركوا فإيرين جدا شكي فلا يا تبتع التين حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا تي زيارة ولين عبد الله بن أبي بن سلول ألوك تم دزيرة سي النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن إسحاق شيني رويت ونن حديث sanadin sa dai mursali ne amma rijalin sa kuma thiqat mazajan sa in bakin irsali dukkanin su gaba daya amintattu ne gaba daya kamar yadda malaman hadisi suka yi bayani annabi alaihi salatu wassalam sai yace da shi ya kai dan ubayy dan salul laqad kuntu nahaytuka an hubbi ha'ula'il yahud haqiqa na kasance na haneka daga son irin waɗannan mutane yahudawa amma da yake mutum ne mai tsaurin kai mara kunya fitsararre sai ya kalli annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace da shi laqad abghadahum as'ad ibn zurara famat ai kai da kake cewa kada ainihin in ji tsinci mutanen nan kada ku kusance su kada in kaunace su to sa'ad ko as'ad ibn zurara yayi fada da su karshen abu sai ya mutu don haka ne zan ci gaba da kaunan su kenan a ce wasa ni kuma zan ci gaba da jibintar su to ko dai ya al'amarin yake ya kamata a halin da muke ciki a yau wannan ya ishe mu karatu ba sai mun buda ba Ummu Habiba Ramlatu bintu Abi Sufyan radiyallahu anha ka duba kaga Abu Sufyan mahaifinta ne ta fito daga kasuwanta amma da yazo Madina sai yace ina da diya mai suna Ramlatu radiyallahu anha wacce ake wakinaya da Ummu Habiba sai ya takakiya domin ya tafi kai mata ziyara ko da ya shiga sai ya samu akwai tabarman Annabi alaihi salatu wassalam a shimfire tana ganin sa sai ta dauke tabarma da ta dauke tabarman ita bata bashi wani ba bata sai da shi baba ga wani ba sai shi da kansa sai ya sha jinin jikinsa sai ya ce ah ya ke yar iyata shin wannan tabarma da kika dauke kin dauke ta ne akan ni a matsayina na mahaifinki na fi karfin in zauna ko ko a'a ni ban isa in zauna akan wannan tabarma ba sai ta kalle sa tace da shi ya kai baba kai ne ka haife ni ni kuma diya ce nake gare ka babu shakku babu tantama amma wannan haza firashu rasulullah wannan tabarma ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma yanbaghi li rajulin mithlika mushrik an yajlisa ala firashi rasulillah bai kyautu ba ga wani mutum irin ka kazanta dauda mushriki ya zauna akan tabarman annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al masjid al haram ba'da amihim hadha kar su kusanci masallaci saboda dauda ce to sai ka duba kaga a yau kai rayuwarka yaya kake ni rayuwata yaya nake Abdullah ibn Usba radiyallahu anhu yana cewa li yattaqi ahadukum an yakuna yahudiyan aw nasraniyan wa huwa la yash'ur kai daga cikin ku ya hattara yayi dari dari kada ya kasance ba yahude ko ba nasare a kaikaice sa inda bai sani ba wai ba sai kai magana da yare irin na yahudawa zaka zama ba yahude ba ba sai kai magana da yare irin na nasara zaka zama ba nasare ba a'a yadda da abin da suke akai ko kuma yin irin yadda suka yi wannan yakan mai da kai ɗaya daga cikin su Umar bin Khattab radiyallahu anhu wa tarana yana ni secretary marubuci wanda zai dauka ya dinga masa rubutu sai aka ce ai lallai akwai wani marubuci wanda duk a yankin nan gaba daya babu secretary marubuci irin sa amma fa kaji yadda yake ina fata muna fahimta Umar bin Khattab radiyallahu anhu ce a gara in zauna ba ni da marubuci dan dauki wancan mutumin da bai wanke dantsi ya zo ya kasance shi zai dinga mana rubutu Abu Musa al-Ansari radiyallahu anhu lokacin da Umar ya tura shi ya jagoranci wani yanki a kasar Sha sai Umar ya nema radiyallahu anhu ya kawo masa bashi me aka tara na dukiya me aka samu yaya aka yi da yazo sai yazo da sakatarin sa wanda baya wanke dantsi baya kallon alqibla sai Umar yace ina marubucin ka yace gashi yace to yayi mana karatu aka shiga masallaci shi bai shiga ba ba za ka shigo ba yace a'a ba za ka iya karatu ba ne yace yana iyawa to ba shi da lafiya ne yace lafiya shi kalau amma to yana da ainihin janaba ne yace a'a shi dai mutun ne wanda ba irin ka ba ya Umar baya sanya goshin sa a kasa kamar yadda kai kake sawa Umar dan Khattab radiyallahu an inji Abu Musa radiyallahu anhu sai ya zungure ni ya hantare ni yace ya naga irin wannan aiki sai sai ban samu wani bane sai shi yace ah to kaddari ya mutu yaya zaka yi sai yace to yanzu da yake raye ka kaddari bai nan duk abin da kake so ka aiwatar kaddari kaman ya mutu kaga irin waɗannan abubuwa suna nan da yawa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان إذن وأن إن أنسى ميس بازاك سامومت مؤمني وان ديك إيمان سياك إيماني با وان دزيج إنت وان انسى يريكيس نهن نندام يباس أمانا كمن يدزي بي وإلن سبا كي كودا سنكسن تي إيا ينسني koda kuma sun kasance ƴan uwansu ne kai koda sun kasance maya suke da su waɗannan in dai ka samu irin waɗannan mutane to zaka samu su ne wanda Allah da hannunsa ya zana imani a cikin zukatansu ka koma tarihi da yawa zaka ga irin wannan da yawa Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu mahaifiyarsa a lokacin da ya musulunta ya kasance take da shi to ba zan ci abinci ba ba zan sha ruwa ba ba zan shiga inuwa ba ba zan yi wanka ba ba zan yi kitso ba sai mutane su tsine maka albarka su ce kai innan ka bijire ma mahaifiyarka ka saurara ka ji abin da yake baka da wanda yafi iyayenka a doran duniya amma sai ce ne ta mama ki ci abinci, ki sha ruwa, ki shiga inuwa, ki huta, ki wanka, ki fidda daudanki, ki tseba kidanki, ki kibanki, sannan ki fitar da kwarakwatanki. Na rantse da wanda ya aiko Muhammad da gaskiya sallallahu alaihi wasallam, law kana laki mi'atu nafsin fatakhruju nafsan nafsa, da a ce kina da rayuka 100, rai bayan rai ya dinga fita akan wai in bar wannan al'amari, ba zan bar shi ba mama, sai dai ki kare ki mutu ke kare. Kaga uwa ce ta haife shi, amma kuma ga yadda suka yi. Idan ka koma Mus'abul Khair, farkon jakadi na farko a cikin musulunci, Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu, a lokacin da aka zo, tarihi yana nuna cewa ba za ka samu saurayi irinsa ba, mai kyan sifa da kamala da iya shiga a cikin garin Madina ba gaba daya. Amma ya yashe, ya bar waɗannan abubuwa saboda yadda da Allah da imani da Annabi alaihi salatu wassalam. Sai ga Mus'ab ya zama nan, lokacin da ya rasu an rasa likkafanin da za a binne shi da shi, in an rufe kansa kafafu su bude, in an rufe kafafu kai ya bude, Annabi yake ku rufe kansa ku bar kafafu sallallahu alaihi wa sallam. To Mus'ab inna a lokacin da aka yaki, aka kama ɗaya daga cikin ƴan uwansa yakin Badar, yaki na farko daga cikin musulunci wanda aka yi, Abu Aziz sunan ɗan uwansa kenan. A lokacin da aka kama shi, an sa masa maruruka cikin ankwa, yana sanye da ankwa, sai Mus'ab ya zo zai wuce, sai ke cewa halumma ya aki, zo ya ɗan uwana, zo ka taimake ni. Sai Mus'ab ya zo radiyallahu anhu, amaninsa tun da gidansu ɗaya, ɗan uwansa ne zai taimake shi. Sai ya kalle su da kyau, ya kalli musulmai, ya ce ku zo ku ɗaure shi da kyau, irin ɗauri na huhun goro, saboda uwarsa ta kasance tana kasuwancin zinari. Idan kuka ɗaure shi da kyau, za ku samu ainihin kuɗi daga wurin mahaifiyarsa. Sai shi ɗan uwansa Abu Aziz ya daga kai ya kalle sa, ya ce alam aku akha, wai ban kasance ɗan uwanka bane ni? Ya ce ai laqad farraqa al-islamu baini wa iyyak, musulunci ya raba tsakani na da kai. Ukhuwatul islami muqaddamatun ala ukhuwatin nasab, ƴan uwantaka ta musulunci akan gabatar da ita akan ƴan uwantaka ta jini. In ka koma wannan aya da muka karanto, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radiyallahu anhu, akan sa wannan aya ta sauka lokacin da aka yi Badar. Ibn al-Jarrah din nan babansa ne, amma a lokacin da aka zo, idan Uban ya zo ta dama, Abu Ubaidah sai ya kauce ta hagu, idan ya zo masa ta sama, shi ya zo ta ƙasa. A lokacin da aka zo aka yi gab da gab, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radiyallahu anhu sai ya ajiye mashi mashi, ya tabbata ya shiga mashin nan tun daga ciki, sai da ya fito ta bayansa, shi ya kashe mahaifinsa. Aya ta sauka, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu, zuwa ƙarshe, ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Mun yi bayanin ayan nan ta sauka ne akan Hatim ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu. A lokacin da ka duba kaga implication, takarda ya rubuta ya tura wa wata mata ana kiranta Sara, wai ta gaya wa ƴan uwansa, dangoginsa waɗanda suke cikin garin Makka, cewa ga Annabi nan tafi alaihi salam. Aya ta zaka tace a'a, kaga mumini ne fa cikakke, saboda yana ɗaya daga cikin mutane da suka halarci Badaru. Duk kuma mutumin da ya halarci Badaru, Allah ya gafarta masa zunubansa, ya ba sa aljanna. Amma saboda rubutu ba cewa yayi gashi ga irin shirin da muke yi ba, a'a, rubutawa yake ga Annabi nan yana nan tafi, idan ya zo kuka ga za ku musulunta, ku musulunta, in kuna ganin ba za ku iya ba, to ku yi sulhu da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Abinda fa ya rubuta kenan. Amma aya ta sauka ta yi bayanin irin wannan aiki da yayi, shi bai kamata a samu ga musulmi ba. To ina ga mutumin da zai zo ya jajirce, ya yi tsayuwa irin na mai dakan turmi, ya ɗauki wasu abubuwa daga cikin al'ummarsa, ya je ya tallafa wa wasu mutane wanda ba irin nasa ba, yaya kake gani ga mutumin da shi ne zai shimfiɗa hanya ta yadda za a yi a muƙurƙushe al'ummarsa, ya kai wa wasu mutane wanda ba nasa ba? Muna da su a cikin al'umma ko ba mu da su? To kaga ashe kenan, idan ka koma irin wannan aya, sai kaga kaɗan ne daga cikin mutum wanda zai sha. Abu Bakr ibn Siddiq irin wannan mun faɗe shi a bara radiyallahu anhu, ɗansa Abdurrahman kafin ya musulunta, a lokacin da aka zo aka yi yaƙi, bayan ya zo ya musulunta, sai aka koma ana ya da zango, ana tuna baya, Abdurrahman radiyallahu anhu sai nace kaga baba ai lokacin da aka buɗa tsakanin musulunci da kafirci na samu dama akan ka amma ba komai yasa na daga maka kafa ba face ka santuwan kama yafi a wurina Abubakar radiyallahu anhu sai ce shi to kaga ni da ni na samu damar da ka samu yanzu da sai dai uwarka ta haifi wani saboda musulunci ya riga ya sha Abdullahi ibn Ubay ibn Salul wato munafiki na farko a doran duniya yana da da sahabi mai suna Abdullah radiyallahu anhu a lokacin nan gabanin ayi hijira ya kasance yana zagin annabi yana zagin sahabbai shi Abdullah ibn Ubay yana cewa la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhal lallai madaukaka wa yana nufin shi da mutanansa sune madaukaka za su fitar da annabi da sahabbai sallallahu alaihi wa alihi wasallam a lokacin da aka yi hijira ɗansa na cikin sa bai ce da shi wani abu ba sai da aka yi hijira sai ya hana ubansa shiga cikin garin Madina yace ni kai ne ubana ni kuma ɗanka halin da kake ciki ba zan yadda da shi ba ba za ka shiga cikin garin Madina ba sai da ɗayan abubuwa guda uku ko dai ka koma ka je ka samo permission daga annabi alaihi salatu wassalam annabi ya ce da kai ya bakka ka shiga cikin garin Madina ko kuma a'a ka yadda kai ne wulakantacce kaskantacce annabi da mutanansa su ne madaukaka ko kuma ni da kai a matsayinka na uba za mu yi sa'in samu yaƙi juna wanda ya kashe wani sai ya shiga cikin garin Madina da ya ganin ya tsaya alam aku aba cin wai ba ni ne mahaifinka bace kai ne amma musulunci ya riga ya sha makance tsakanina da kai da ya gaba yadda zai sai ta kai ka zuwa wurin annabi alaihi salatu wassalam sai ya ce to ɗana da na haifa ka ji abin da ya shata ya ce ba zan shiga cikin garin Madina ba sai da ɗayan abu uku annabi ya kake gani ya ce ka je ka ce masa ni Muhammad alaihi salatu wassalam na ce ya baka sarari ka shiga cikin garin Madina to sai ka duba ka wani irin imani ne suka yi mu kuma a yau mai muke ciki to shi yasa yadda nake faɗa kuma zan sake nanatawa duk mutumin da ya ɗauki ha'incin al'umman musulmai jarinsa wannan ba zai gama lafiya ba ya tabbata cikin Bukhari rahmatullahi alaihi annabi alaihi salatu wassalam ya kasance yana da wani mutum marubuci ne daga cikin nasaran najiran sai ya musulunta ashe akwai munafinci da dauda a cikin ransa sai ya kasance in zai rubuta wa annabi alqur'ani in zai ce wa kana Allahu azizan hakima sai ya ce wa kana Allahu aliman hakima karshe sai ya gudu da ya gudu sai ya je wurin mutanansa najiran sai yake cewa da su ai ku rabu da mutumin bai san abin da yake yi ba na kasance ina wasa da hankalinsa idan yake wa kana Allahu azizan hakima sai ya ce wa kana Allahu sami'an basira karshe sai ya ridda da ya ridda jim kadan sai Allah ya dauki ransa akan kafirci Allah ya mana tsari rawi sai yake na gansa da idanuna an bizne shi a cikin ƙasa amma ƙasa ta ki an sansa duk sanda aka turbuta shi cikin ƙasa sai ƙasa ta yi amansa to ƙarshe da suka gaji suka kasa sai suka koma suka kona shi to duk mutumin da ya dauki ha'inci wa al'umman musulmai da musulunci da shi za a shirya yadda za a murƙushe musulunci a murƙushe musulmai wannan ba zai taɓa kyakkyawan ƙarshe ba يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم دم mutumin da yaji tsince su daga cikin ku to hakika shi ma ya zama daya daga cikin su inna allah la yahdi alqawma adh-dhalimin lalla anna subhanahu wa ta'ala baya shiryar da mutane da yake adh-dhalimin a wata ayan انه لا يفلح الظالمون يدع الامر yake azzalimai ba su samun tsira ba kuma su samu rabo shi yasa yanzu mu tashi hankalin mu a yanzu cikin musulmai ba wai da mutanen waje bane a tsakanin mu ne a yau saboda mutane ne wanda masu hikima yadda suke cewa yu'tika min tarafil lisani halawatan wa yarugu anka kama yarugu salabu na taba magana a tafsirin nan da muka fara akwai wani mutum wanda yake yana jagorancin wani bangare babu irin yadda bai yi wa al'ummar musulmai ba amma a lokacin da aka kai wa gidansa hari a matsayinsa na jagoran wani yanki sai aka ritsa da wasu malamai sun dargaje Qur'ani sune suke roƙa masa Allah akwai wani mutum wanda shi ma baya kallon alƙibla, baya wanke dama tsansa, ya jagoranci ƴan wata gunduma a wata jiha daga cikin jihohin nan namu na arewacin ƙasar, ana masa take da cewa kafiya sun, amma ba faya wanke damtsansa, baya kallon alƙibla, bai yanka irin yadda kake yi. Amma mutanen mu suka dauke sa, aka kai sa Borno, aka girka sa, wai sai ana masa kirari wai kafi ƙarfin yasin. Amma da Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi kamun sa, kamu irin na farko da na ƙarshe, bai aishi rayuwarsa ba, sai ya saka masa wata cuta wanda jikinsa tsutsotsi yake yi amma bai mutu ba. Sai aka ce da gwamnan jihar a kai shi asibiti a matsayin shi na jagoran wata gunduma, yace a'a, ba zan dauki kudin jiha na almubazzarantar da shi ba, domin is a waste, wannan mutuwa yake jira ba zai rayu ba. To wa kazalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima in akhdahu alimun sharif wa la tahsabanna allaha ghafilan amma innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa. A don haka in kaga dama riki wanda kaso ka riki, in kaga dama ja wanda kake so ka ja, duk dai tsiyarka ko da kai ko ba ka addinin Allah sai ya ci gaba. Alƙawari ne na Allah, wala yansuranna Allahu man yansur, man kana yazunnu allan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila as-samaa thumma liyaqta falyanzur hal yuzhibanna kayduhu ma yajid. Wanda yake ganin cewa addinin nan ba zai taka ba, ba zai yi gaba ba, ba zai tafi ba, to idan ya ga dama ya rataye kansa da igiya a sama, ya tsinke igiyar, ya fado, ya wulwula, ya tuntsira, ya mutu, ya gani, ya ga shin wannan al'amari zai hana addini ya ci gaba. To muna fata jama'a, akwai kalubale ba dan kadan ba a fuskokin mu, akwai kalubale ba dan kadan ba a cikin rayuwar mu, don haka dole ne mu gyara ayyukan mu, sannan sai mu samu taimakon Allah. Muna fata Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu da taimakonsa, kada ya banmu da irin namu taimakon, ya taimake mu da ƙarfinsa, kada ya banmu da irin namu ƙarfin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Na'am. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Qur'ani yayi overshadow din duk wata shari'a wacce ba shi ba. A don haka duk mutumin da ya rike wani abu wanda ba Qur'ani ba a yau, to wannan ba musulmi bane. Zai tsinci kansa cikin waɗanda Allah yake cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Muna fata Allah ya mana tsari. Na'am.
Ba da kasar cewa ne a ga wata a cikin wannan kwasan ba na jiya zai har ma sai azumi a jiya, mu kuma muka ɗauka nama a yau da ba da kai hukumar sun azumi na.
To abinda nake so a gane, matuƙar akwai shugaba ba a saba masa. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. sannan kai idan da mutun ne mai tunani a matsayin ka na musulmi, ba shi ne tambaya ba, ina magana da kowa ne, ka samu taimako ne na Allah subhanahu wataala, kai ne zaka dauki kayan karafuna, sai wani mutun yazo yace basu malam bare dauka ni a madadinka, maimakon ka daura kanka ni bari daura a kaina, shin ya taimake ka ne ko ya cuce ka? To haka muke da shugabanni, su suna da hujja da za su gaya wa Allah in ma sabanin haka ne. Amma kai idan an ce da kai, in ma ya tabbata akan jiya ne aka ga watan, misali in Allah ya tambaye ka don me baka dauki azumi jiya ba, sai ka ce ya Allah kai ne kake mai wa shugabanni biyayya, ni kuma saboda gudun kada saba shi sanabi su, kaga ka samu hutu, shi kuma ya san abin da zai gaya wa Allah. abu na biyu ya tabbata a cikin sunan irin wannan dambarwa da ake ciki ake an ga wata haka karara Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma wata rana yazo ya samu mutane ana kwanga bakan baya suna cewa wannan watan ba fitan yau bane ya kwana biyu ko uku sai yace irin wannan magana da kuke yi ya tabbata a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sai yace a Allah ya girmama muku watan ne domin ku gansa karara to kaga ashe ba abu bane da za a daga hankali a ce a ba na jiya bane ba na yau bane ko sai na gani ko ban gani ba in dai kana da shugaba Allah ya taimake ka ni sau da yawa na kan faɗa in ce wallahi har gaba na ya kan faɗa in ji mutum ya ce malam ina da tambaya ko menene hukuncin shari'a saboda yanzu ya baka tsakaninka da Allah duk abin da kaga dama ba shi saboda abin da ka gaya mashi da shi zai aiki to don haka a daina jinjimu tun da mun san ga wannan hadisi ya tabbata sannan kuma ga shi muna da shugabanni mu bi su abin da suka aiwatar mu je wallahu a'lam haka hadisi ya nuna adalcin nan kuma ya zama na mutum ba fasiki bane ba mashayin wani abu bane daga cikin al'amura na baraka sannan kada ya zama mutum ne wanda ake samun shi da ƙarya kada ya kasance mutum ne wanda yake bai da sifa ta kamala ana so ya zanto mutum ne kamili in ya faɗi magana sai ya ansa wannan shine sharaɗin sa wallahu a'lam to abin nan al ba aljuz'iyya ba al'ahdiyya ake magana wato al ta alqawari idan aka ce al al'ahdiyya wato ita ce al din da aka san maganan da ake yi a ciki misali kaman ka ce ja'ani sadiqun fa akramtu sadiqa wani aboki ya zo mani sai na girmama abokin kaga alif da lam anan ana kiranta ahdiyya ma'ana abokin da na san shi ya san ni sannan muka yi alƙawari kuma muka yi yarjejeniya zai zo to shi ne ya zo kuma shi ne na girmama wannan ita ce ake kiranta an al ahdiyya wallahu a'lam to abinda malamai sun saba akan irin wannan mataki idan mutum ya yi wa mutum rauni a makisa ya zamana cewa in har an ce za a abin nan za a yi kisasi yana iya kai wancan zuwa ga lahira wasu malamai suka ce hakan nan hanyar da ya bi da shi za a yi masa in ma ya mutu a ciki to shi kenan shi ya je wa kansa wasu suka ce a'a diya zai bayar saboda gudun kada ainihin a salwantar da rayuwarsa wallahu a'lam to za dai a duba maslaha a ciki saboda in har ya zamana an ce mutum zai ba da diya ne kila ya ɗauki wannan a matsayin wata dama to in akwai damar da za a bi ta yadda yake ransa ba zai salwanta ba to ana iya bin wannan dama domin a ainihin fitowa da wancan haƙƙinsa wallahu a'lam to tambayoyi sun ƙare malamin ya zo ne to a bashi mana abin.